وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك من أقول بألم ركزاتي والإكاوم والملالة تاتاتا يشرين لأوه بودا من حجة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تلاته دا أليهوه دا أربعين دا بوين ودي دي دي دا ترى قوتا شدا دروبيو دا أشرين دا شدا دانتي قوتا درسينا رياض الصالحين ودلوقتي دي وتي مضيئة كان حديثنا سبعين دا تقص أيو ذا متاشي أكان حديثنا سبعين دا ترى wanda mun kale da babi wanda ke magana akan at-taqwa. Ayo za mu ci gaba akan babi wanda ke bayani akan al-yaqin wa tawakkul, shine babi na bakwai. Al-Imam an-Nawawi ya aje wannan babi ya sa mashi babul yaqin wa tawakkul. Babi ne wanda ke nuna al-yaqin, tabbas wajen bangaren mu'amala da Allah, wa tawakkul da dogara ga Allah. Al-yaqin shine abu wanda kake da tabbas ba ka shakka cikin shi. Wannan dai ne daga cikin maratibul idrak. Akwai al-yaqin dari busa dari, abun nan haka yake. Abin da ke ba da dari busa dari, abin da za ka gani ga idanka, ko ka ji da kunnuwanka, ko ka dandana da bakinka, ko ka sinsina ka ji shi da hancinka, ko ka taba shi. Dukkan waɗannan yana daga cikin al-yaqiniyat, ababe wanda in ka gano su da ɗayan waɗannan ababe, to kana da tabbas kan abu. Yau da zan taɓa kai na in ce wai akwai hula ko babu, wanda sai a sa mutum cikin mahaukata. Kana taɓawa ka san akwai hula ko babu. In ka taɓa abu za ka gane yana da taushi ko kaushi ko abin da ya kamata haka. To wannan ana ce mashi al-yaqin. Akwai abin da ake ce ma azzan, shi ne zato, ka gano abu 80 cikin 100. Yanzu mutum ne ya fita ya ce mamu bayan minti 2 zan buga kofa so uku. To bayan minti 2 nan ko sai zo sai buga kofa so uku. 80 cikin 100 za mu ce wanda ya yi mun alkawarin zai dawo ne. To amma yana yiwuwa a ce bai kai ga dawowar ba, wani ya riga shi zuwa ya buga su uku. Amma kaga wannan bai ɗauka komi cikin 100 sai dai 20 in ya yi yawa. Amma dai wanda ya yi mun alkawarin dawowa shi ne. To wannan gano in aka buga ɗin, ka ce wannan ne wanda ya ce zai dawo bayan minti 2. Zai buga kofa so uku. To shi ake ce ma azzan, idrak at-taraf ar-rajih. Akwai ash-shakku, shine tasawu at-tarafayn. Mutane ne guda biyu, Ahmad wa Muhammad, sai suka hita sai suka ce muna dawo, sai muka ji buga kofa, kuma ɗaya ne daga cikin su. Ba abin da za mu iyawa, tunda ba magana yayi ba, ba ganin shi muka yi ba, sai dai mu ce Muhammad ne ko Ahmad, daidai da daidai 50-50. To in ya zama da wannan ana ce mashi ash-shakk, tasawu at-tarafayn. Akwai al-wahmu, ka riski abin da yake an rinjaye shi 20 cikin 100. Yanzu mu ji bugawa kamar yadda muka ɗauko ta ga buga kofa, sai ka ce mataimakin shugaban ƙasa ne ya ce maka zai zo, ka taɓa ganin ya zo na? To kaga in ka buda ka ga dalibi ne wannan abin da kai shi ne ake ce ma alwahbu, saboda ba wani alama wanda ke nuna maka wannan abin, kawai hasashe ne kai, to wannan ana ce mashi alwahbu. To sannan jahal shi ne rashin sanin abu, kawai baka san shi ba. In baka san shi ba, ka san baka sani ba, ana ce mashi aljahal albasir. Amma in baka sani ba, kuma baka san baka sani ba, kamar yadda halin mafiya yawan mutane yake, to wannan ana ce mashi aljahalul murakkab, baka sani ba, baka san baka sani ba. To ɗaya daga cikin mafi girma shine al-yaqin. Muna da ka'ida a usul min al-qawa'id al-fiqhiyya, shine al-yaqin la yazulu bi-shakk. Kaji ai shakk mun bashi 50-50, amma yaqini mun bashi 100%, in kama arqam za mu bada. To a wajen bangaren fiqhiyyat, shakka wadda za ta gito maka akan abin da kake da tabbas gare shi shine yaqini din, wannan shakkan ba ta kusar da wannan yaqinin. Shine ka'ida take cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakki. Mun yi bayani baya, kayi arwana, ka san kayi arwana, sai ka ji kaman wani abu ya fito daga duburanka, sai kake shakka ya fito bai fito ba, shakka kenan. Wannan shakka ba ta kusar da tabbas da ka san kayi arwana. Sai kana shakka ka saki matarka wanda ka san ka aure ta, wannan shakka ba ta sa wannan aure naka ya gushe wanda tabbas kake da shi kayi. Ka san ka shiga makewaya, sai kake shakka kayi arwana ko baka yi ba, ko baka yi ba. To wannan ana cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakki, wannan wajen bangaren abin da ya shafi ibadat al-ibadat. Amma wajen tauhidi, wajen aqida, shakka ko da ɗaya ne cikin ɗari tana gusar da wannan yaqini. In kai shakka ko da ɗaya cikin ɗari cewa Allah shi ya cancanci shi kadai a bauta mawa, tauhidinka ya roshi. Cikin ɗari in kai shakkar cewa Allah shi ya halicci bayi, tauhidinka ya roshi. Cikin ɗaya cikin ɗari in kai shakka cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne ke arzata bayi, tauhidinka ya roshi. Kenan waccan ka'ida ana aiki da ita ne wajen mi, wajen aiki fiqhiyat. Amma wajen aqida ash-shakku yuzilu al-yaqin. In kai shakka cikin cewa Allah akwai shi ko da ɗaya cikin ɗari ne, to sai ka sake jaddada imaninka. To don haka shi kuma Allah ana mai mu'amala ne da tabbas, wajen shi kadai yake, shi kadai wajen tauhidi na al-uluhiyya shi kadai za a bauta mawa, wannan dole kai tabbas ba a buƙatar shakka a nan. Wajen ɓangaren rububiyya na Allah, wa ya halicce ka, wa ke arzata ka, wa za ka dogara gare shi, dole ya zama kana da tabbas a wannan ɓangaren. Sunaye na Allah da sifofi na Allah ba a ɗaukar su zazzato, dole ya zama kana da tabbas wajen wannan. To don haka wajen tawakkali shi ma ana buƙatar yaqin, addu'a ana buƙatar yaqin. Kai ka zama kana yin wani abu tsakaninka da Allah kana shakka, shin wai haka yake ko ba haka yake ba, to Allah zai karɓa wannan. Wattawakkul shi ne dogara ga Allah maɗaukakin sarki. Dukkan wasu dubaru naka bayan ka ƙare su ba, ba a tawakkul ba tare da akhdhul asbab. Wannan sunan shi at-tawakkul. Dan baka je neman kuɗi baka rika cewa Allah ba ni kuɗi, Allah ka bani miliyarat. Na'am, Allah maɗaukakin sarki yana iya ya baka miliyarat, amma kai ka san sama ba ta zubo zinare, balle a zubo maka nan cikin masallaci ka kwanza. Kenan in kana son kuɗi je nema, kana iya ka bi hanya wadda take bata kai ka samu irin wannan abun ba sai Allah ya bude maka sai ka samu abin da wahalar ka ba ta iya kawo maka shi saboda in karfi ne kana ganin ga mutane dan wanda suka fi ka karfi in dubara ce kana ganin ga waɗanda suka fi ka dubara in wayo ne kana ganin ga waɗanda suka fi ka wayo in kanken kama ne ga wanda suka fi ka kenta ba ko me kake ta kama da shi akwai wanda sun fi ka amma kuma ba a baka ɗayan miliyon din ba a ba su ɗayan miliyon din abin da aka baka ba to dan haka sai an bi hanya abu ake samun shi annabawa zaka ga za su je wajen yaki sai annabi ya dauki takobi sai ya samu riga ta yaki ya sa ga jikin shi ya sa hula wanda za ta kare kanshi dukkan wannan al-akhdh bil asbab ake ce mashi bin hanya abu tarjun da jata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas kana san tsira sannan ka kifin hanyar tsira yace inna safinata ka san jirgin ruwa la tajri ala al-yabas bai gudu kan falta kina in kana san tsira daga cikin ruwa je ka hau jirgin ruwa to kenan a bambanta tsakanin at-tawakkul wa at-tawakul at-tawakkul shine ka bi hanya wadda ake bi a samu abu sannan kuma in ka shiga wannan hanyar sai ka dogara da Allah shine ake cewa at-tawakkul amma kai kwance baka bi hanya abu ba ka rinka roƙon cewa Allah ya baka wannan abun to wannan yana daga cikin ta'addi wajen addu'a annabi bai yi addu'a wanda yayi ba a lokacin da ake za a yaki na Badar sai da ya dauki makami sai da ya dauki abin da zai kare kanshi sai da ya sa hula ta kwano duk in zai je yaki haka yake yi sannan kuma in yayi hakan sai ya je daga hannu yana roƙon Allah sai an ce mashi ya sauke hannun shi wannan shine at-tawakkul al-imam an-nawawi ga al'ada shi sai ya fara kawo ayoyi na alqur'ani qala allah ta'ala yace allah madaukakin sarki yace walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ba wa'adana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima lokacin ghazwatul ahzab wani yaki ne wanda aka yi shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana biyar ga tana shekara ta biyar kafirai wajen 10,000 suka taso suka zo madina ta maiki suka kewaye madina madina masallaci na annabi a yanzu ya fi girman madina a lokacin da annabi yake cikin ta gari ne dan karami mutane wanda suka kai 10,000 da makamansu da shirinsu sun zo za su ma madina rif kaka za a yi Salman al-Farisi ya ce mu a garin Faris in ya zama da an kawo mu muhari khandaq na sai mu yi kwalbati mu kare garin mu mu yi gini na kwalbati wanda wani bai iya tsallakowa mu kuma muna cikin garin mu annabi sai ya ɗauki wannan shawara annabi da kanshi ya rinka gina wannan kwalbati to shi ne ake cewa ghazwatul ahzab saboda tattaruwa da kafirai suka yi za su yakan annabi ake ce mata ghazwatul khandaq saboda wannan kwalbati da annabi ya rinka ginawa da shi da sahabbai aka rinka wannan aikin to annabi ya ga waɗannan mutane a lokacin da suka zo walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'minai suka ga kungiyoyi na kafirai wanda suka zo su yaki madina a wannan lokacin qalu sai suka ce hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu wannan abinda allah madaukakin sarki ya mu alƙawari da shi kenan allah da ma'aiki suka mu alƙawari da shi kenan wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da ma'aiki kuma sun yi gaskiya wa ma zadahu wannan taro da suka gani na kungiyoyi wanda suka zo su yaki annabi bai kara masa komai ba illa imanin wa taslima, sai dai imani da mika wuya ga Allah madaukakin sarki. Lokacin da suka kasu suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu, wannan abinda Allah da ma'aiki suka ma alƙawari ciki. Malamai suka ce menene da Allah da ma'aiki suka ma mu'minai alƙawari lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa am hasibtum, shin kuna tsammanin an tadkhulul janna, ku shiga aljanna, walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum, alhali abinda waɗanda suka gabace ku bai same ku ba, massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu, ababe wanda suke mararsa daɗi na cututtuka da ababe wanda suke na tsanance-tsanance sun shafi waɗancan waɗanda suka gabace ku, wazulzilu aka gilgiza ta hatta ya kula rasulu wallabina amanu ma'ahu mata nasrullah, wanda har ya kai ma'aiki da wanda ke tare da shi suke cewa mata nasrullah, taimako na Allah yaushe ne zai zo. Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib, taimakon Allah yana kusa. Kenan wannan Allah ya alƙawari duk wanda ya imani sai Allah ya jarabce shi. To kuna tsammanin in kuka ce kun yi imani shiru shikenan sai a kyale ku ana kallon ku ba tare da an jaraba ku ba? Allah kuma ya ce wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, lalle tabbas sai mun jaraba ku hatta na'lama almujahidina minkum, har musamman su kokari masu yi dan Allah cikin ku, was-sabirina musamman su hakuri daga cikin ku akan bala'o'i, wa nabluwa akhbarakum kuma mu jarabta waɗanda suke fiyayye daga cikin ku. Kenan wannan shine abinda Allah ya ma ma'aiki, ma'aiki Allah da ma'aiki suka ma mu'mina cewa akwai fa bala'i yana zuwa. Daga bala'in yazo suka ce wannan shine abinda aka ma mu alƙawari. Wannan bala'i da suka gani maimakon ya sa su sare su samu karaya, wa ma zatahum bi qara masu komai ba illa imanan wa taslima, sai dai imani da mika komi ga Allah. Haka mu'mine suke duk lokacin da wani bala'i zai zo, maimakon kaga mutum ya karaya sai kaga kamar ya ƙara samun ƙarfi ba, kai tun karo shi da munafici mugun abu, bari in karya mashi gwiwa, bari in sa shi cikin halin kakanikayi, kana ganin kamar za ka ga alamar karaya gare shi sai ka ga kamar kana mashi allura ta ƙarfi. Di ba ka gani mutum ya ga mutuwa ga ta ƙirƙiri, ba ɗaya suke ba, mutanen da ke cikin Madina gaba ɗaya ba ɗaya suke da mutum 10,000 ba tare da makamansu, amma wannan sai ya ƙara masu ƙarfi saboda imani da Allah da suka yi kuma sun san Allah yana tare da su. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, وأن أن يبنس سوني وأن قال لهم الناس وأن متانيس كتيمس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, تبس متانيس تجتلوه دنيا قنكو فاخشوهم كجثوا لنسو فزادهم إيمانا, wannan abin da aka fata cewa ga mutane nan sun tattaru akan ku sai ya ƙara masu wani irin imani. Wa qalu, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, suka ce Allah ya isa mu, kuma madalla da Allah wanda ake maida lamari zuwa gare shi. Da suka faɗi wannan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su, sai suka juyo da ni'ima ta Allah da fadla ta Allah, wanda lam yamsasuhum su, wani abu wanda yake mummuna bai same su ba, bai shafe su ba. Wattaba'u ridwanallah, suka bi yarda Allah, wallahu dhu fadlin azim, Allah madaukakin sarki ma'abuci fadla ce, fadlan ma wanda take mai girma. Akwai lokacin da Abu Sufyan suka yi niyyar ɗaukar fansa, yakoki sun ba su ruwa, an zo an yi Badar ba a ji daɗi ba, Uhud ba a ji daɗi ba, suka zo suka ce za su ɗauki fansa. Akwai mutane wanda suke almurjifun, masu kawo labari wanda suke na tsoratarwa ba gaira ba sabai. Aka zo suka ba da labari ga annabi cewa alladina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum, suka zo su waɗannan annasu mutum guda ne nan Nu'aym ibn Mas'ud, amma sai aka ce mashi annasu, wannan wajen bangaren usulul fiqhi ana ce mashi al'am al-murad bihi al-khas. Akwai wani lafazi wanda za a zo a haɗe shi, shi kuma abu guda ake nufi ko wasu daga ciki. Anan alladhina qala lahumun nas, waɗanda mutane suka ce masu, shi kuma mutum guda ne Nu'aym ibn Mas'ud, suka ce masu innan nas qad jama'u lakum, suka ce mutane sun tattaru akan nan ma am ne yurad bihi al-khas, saboda ai ba mutanen duniya dukkan su bane suka tattaru za su yaki annabi, kenan wasu ne daga cikin mutane. To wannan bangaren usul haka ake ce mashi al'am yurad bihi al-khas, dole a san irin shi. Al-Imam Shafi'i yayi bayanin shi a cikin ar-risala, littafi wanda yake bance shi da usulul fiqh. In Allah ya ce wa kadzaba bihi qawmuka wa huwa al-haq, mutananka sun ƙaryata shi al-Qur'anin nan. Ha? Ali ibn Abi Talib ya ƙaryata? Ya ƙaryata. Hamza bai ƙaryata. Al-Abbas bai ƙaryata ba lokacin da ya imani. Kenan da aka ce qawmuka, ba dukkan mutanen annabi bane suka ƙaryata. Wannan ana ce mashi al'am yurad bihi al-khas. Kaga ai alladina qala lahum an-nas, ba dukkan mutane bane suka zo wajen annabi. Sannan innan nas, ba dukkan mutane bane suka zo za su yaki annabi. Da aka ce masu qad jama'u lakum fakhshawhum, mutane sun tattaru kan ku tsorace su. To mu'mini suna da aqida ta cewa fala takhshawhum wa khshawhum, kab ku ji tsoron su, ku ji tsoro na ni inji Allah. Fazadahum imana, wannan alama na bala'i da ya karo su, sai ya ƙara masu wani imani na daban, sai aka zo da shi imani na kira. Fazadahum imanan, sai ƙara masu wani imani, imani na asali ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi, duk akwai shi tare da sahabbai. Amma sai Allah ya ƙara masu wani imani na daban, wani imani ne? Al imani bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da abinda Allah ya kadarta na alkhairi da na sharri. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, sai suka ce Allah ya isa mu, madalla kuma da Allah wanda ake wakilta lamari zuwa gare shi. Ya zo a cikin sahih Bukhari, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace Ibrahim alayhi salam lokacin da aka jefa shi cikin rijiya, ƙarshen abin da yace hasbiyallahu wa ni'mal wakeel, daga nan Allah madaukakin sarki yace kulla ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wuta ce wata aka gama rura ta basu ma iya jefa shi ba sai ta majawjawa. Amma lokacin da aka jefa shi, shi ma ku diba bala'i wannan bai sare ba, saboda dogaro ga Allah yace Allah ya isan mani, madalla da Allah wanda ake wakilta lamari zuwa gare shi. Daga nan Allah yace ya naru ya ke wuta kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ku zaki zamo sanyi, kuma sanyin wanda yake mai aminci, ba wanda zai cutar da shi ba, annabi Ibrahim alayhi salam. Abdullahi ibn Abbas yace annabi Ibrahim da aka jefa shi wuta ya faɗi haka. Sahabban annabi lokacin da suka ga rindina wanda ba su iya tunkararta, ga tsoro, ga makamai mugaye ga makiya, ga tashin hankali ya tunkaro ku, yace annabi kuma da sahabban shi zai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah ya isa mu kuma ma dalla da Allah madaukakin sarki wanda ake wakilta da murra zuwa gare shi. Daga nan Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su, sai suka juyo tare da ni'ima ta Allah, sun ji kasuwanci, sun samu kuɗi da fadla ta Allah, lam yamsasuhum su, wannan mummunan abu da suka gani na maƙiya wanda suka tattaru a kansu da makamai ba abin da ya shafe su wanda yake ba mai daɗi ba. Don haka ɗaya daga cikin magabata ya ce ina mamakin wanda zai ji tsoro ya ga abin tsoro yana jin tsoron shi, sannan ya manta da hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ya manta da ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, in kai kaɗai ne ce hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Wannan addu'a ce wanda ake yi dukkan wani abin tsoro wanda zai tunkaro mutum. Wani abu ne kake tsoro daga makiya, ka su shirya maka wani abu, makiya ne kuka gamu da su ko mayaka, to annabi Ibrahim da ya ga wuta za a jefa shi wadda bai iya ɗaukar zafinta, sai ce hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Sahabban annabi da suka tunkari rinduna ta yaƙi wanda ba su iya tunkarar su, suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah madaukakin sarki. Bayan wannan kawai yace fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su, idan wannan alƙawari ne na Allah, in ka faɗi wannan tare da yaqini da tabbas da dogara ga Allah, ku mayaka waɗanda kuke tafiya yaƙi, ku faɗi wannan tare da yaqini da cewa Allah zai iya tsare ku, kuma ku riƙe Allah ne, riƙe Allah da kama Allah da yin abin da Allah ke so da barin abin da Allah bai so, to Allah ka in kuka faɗi haka zai yi ma yadda yawa sahabban annabi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su, suka juyo da ni'ima ta Allah da fadla ta Allah, ba wani abu mummuna wanda ya same su, wattaba'u ridwanallah, suka bi yarda Allah, wallahu dhul fadlil azim, Allah madaukakin sarki ma abuci fadla mai girma. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, kai annabi ka dogara ala al-hayy alladhi la yamut, garayayye wanda bai mutu, duk wanda zaka dogara da shi a wannan duniya wannan mutumin zai iya zuwa ya mutu, to in ya mutu kai kuma gare shi kadai ka dogara ka kaza kai, komai ka dogara da shi ba wai sai mutum ba zai iya barka wannan abu. In ka dogara da kuɗi kana iya zuwa ka talauci sai kaka kuma, in ka dogara ga mutane kana iya ka waiwaya kana neman taimakon mutanen ka ga ba kowa tare da kai. Mawaƙin Larabawa ce wa kuntu aftahu aini hina aftahuha ala kathirin walakin la ara ahad, ina bude ido ga yawa daga cikin mutane wanda nake ganin cewa in bala'i ya tunkaro ne za su iya yi mana wani abu, sai ka gaba ka ganin kowa mutane za su iya zuwa sai abin ya zo maka duka su dare, ka ga kawai kowa tare da kai, to in ka dogara ga mutane yana yiwuwa su watsar da kai lokacin da kake neman taimakon su. In ka dogara ga wata dabara taka ita ma haka, in ka dogara ga ƙarfi na jikinka wata rana wannan ƙarfin rikin lafiya za ta zo ta raunana shi, ko tsufa zai zo ya raunana shi, kai dukkan abin da ka san za ka dogara da shi in ba Allah ba ne, to wannan abin da ka dogara da shi bala'in ma yana iya zo maka ta hanyar shi wannan abin wanda ka dogara da shi. Idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajibu alayhi ijtihadu, in ba Allah ya taimaka wa mutum ba inda kake neman mafita ta nan ne bala'in ma zai zo, kenan ka dogara ga Allah. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, ka dogara ga wanda yake rayayye wanda bai mutuwa, duk wanda ka dogara da shi zai zo ya mutu ya bar ka, ubani sai wata rana ka ji ana ce mashi marigayi, in kankana dai ku koma marayu, iyanka ne ka dogara da su, wanda ka dogara da shi sai Allah ya yi aiki shi. Matanka ce ka dogara da ita kana ganin rayuwar ba ta sai da ita sai Allah ya yi jaye. Ita kai ta dogara da kai tana ganin in ba kai ta mutu ta lalace sai Allah ya zo ya jaye ta, sai kaga kuma bata mutu ba bata lalace ta. Abinda dai ake so ga mutum shine ya dogara ga Allah shi kadan, ya mai da lamari zuwa ga Allah shike yin komai. Allah madaukakin sarki yace fa wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun, masu imani ga Allah kadan ya kamata su dogara. Kaga kamata yayi a ce falyatawakkalul mu'minuna ala Allah, mu'minai su dogara zuwa ga Allah. Haka ya kamata su dogara zuwa ga Allah, amma sai aka ce ga Allah mu'minai su dogara. Wannan taqdim da ta'khir a wajen bangaren balagha min siyaqil hasr yana daga cikin nuna cewa duk dogaran ku ya koma ga Allah shi kadai ba ga wani makhluki ba. An gane taqdim ma haqqahu at-ta'khir yufid al-hasr wajen malaman balagha. Wannan irin shi ne ake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ba a ce na'buduka wa nasta'inu bika. Larabawa tun a da suna gane haka. Na bar ku labarin wanda ya ce mu matar shi uhibbuki bo, ya ce mu matar shi ina son ki, sai ta fasa kuka ya ce to menene matsalar ta, kuma ina ce ina son ki, ya ce a ita ba haka take so ba, inda gaske ne ya ce iyyaki uhibbu, ke kadai nake so. Kenan mai mako uhibbuki a wannan kafin sai a maido shi a zo da zamir ce iyyaki uhibbu, kenan ke kadai nake so. Amma ya ce mata kawai uhibbuki, kenan kana iya so na ka so wani wanda ba ni ba. To dan haka Allah ta ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun, ba dai ne da yake a ce falyatawakkalul mu'minun ala Allah ba, ba dai yake ba, a'a Allah shi kadai ake dogara gare shi. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace fa idza azamta fatawakkal ala Allah, wannan Allah ya ce ma annabi wa shawirhum fil amri, kai shawara da su in wani abu ya zo wanda yake mai girma. Fa idza azamta, in kai nufin zartar da abin da kai shawara kai, dan wani lokaci akwai tajazzub wajen shawara, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sai ya kusa zamuwa rabi da rabi, wasu sun ce gabas, wasu sun ce yamma. To wani lokaci wanda aka ba shawaran yana samun kanshi cikin rudani, sai ya rasa ina zai zaba. Wani lokaci shi kanshi a bashi shawaran amma ranshi yana bashi wani abu na daban. To in ka riga ka yi nihin zartar da abin da aka baka shawara kan shi, fatawakkal ala Allah, Allah ke ce ma annabi fa idza azamta, in ka niyyatu ka himmatu wajen aikata abu bayan shawara, fatawakkal ala Allah, to ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Al-Imam an-Nawawi yace wal ayatu fil amri bit tawakkuli kathiratun ma'luma, ayoyi waɗanda suke umarni da a yi tawakkali ga Allah suna da yawa kuma sanannu ne. Wa qala ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ya ce, kaga Al-Imam an-Nawawi lokacin da ke kawo aya sai ya kai ƙarshe inda zai fara da hadithai, sai ya ce wannan ayoyi da ke magana kan abu kaza suna da yawa, amma a nan tsakiyar magana sai ya ce ayoyi waɗanda suke umarni da tawakkali suna da yawa. Me yasa? Kuma sai ya ci gaba da kawo ayoyi waɗanda akwai magana ta tawakkali. Za ka yi tsammanin kamar ya manta ne, ni ke na sai da na yi tunanin haka. A ƙarshe sai na gane wannan umarni wanda za a cewa ku dogara, ka dogara, ku dogara, su ne ya tsare magana kan shi. Yanzu nan wanda za a ambatawa sai ka zo ka tarda labari ake badawa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, kaga wannan labari ake badawa, duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki to Allah ka ya isan mashi. Kina in dai ka dogara ga Allah kuma da gaske ka dogara ga Allah din fa huwa hasbuhu Allah madaukakin sarkin kuma ya isa mashi ai kafihi Allah ya isa mashi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wadanda ake cewa masu imani su kadai su ne masu wannan sifa alladhina idza dhukira Allah wanda in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su rinka jin tsoron Allah din wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in aka rinka karanta musu ayoyi na Allah zadatum imanan wannan ayoyin sai su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma sai ya zamo akan Allah madaukakin sarki suke dogara wal ayatu fi fadli tawakkuli kabiratun ma'rufa yace ayoyi wadanda suke bayani akan fadla ta dogara ga Allah suna da yawa kuma sanannu ne wajen masu ilimi wannan duka suna nuna mana fadla ta tawakkali ga Allah madaukakin sarki duk lokacin da al'amari zai tinkaro mutum in ya bi hanyoyi wanda za su iya samar da wannan abu in abin nema ne ko ababe wanda za su iya tunkuɗe wani abu in wani abu ne wanda yake mummuna to ba abin da ya mashi saura sai ya dogara ga Allah madaukakin sarki wannan ayoyi suna ɗauke da fa'idodi daban-daban ayoyi ne da yawa wanda muka karanta nan mun ga yadda annabi rinduna ta yaƙi wanda suke ba su iya tunkararta suka zo ma annabi da wanda suke sahabbai amma wannan bai ƙara masu komi ba sai ƙara dogaro ga Allah ba su karaya ba ɗabi'ar annabi da wanda ke tare da shi ba su karaya ba sai ma imani ya ƙara masu wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan sai a zo wajen aqidatu ƙaruwar imani da rabuwar imani wannan ɗaya ne daga cikin aqidu wanda suka dami magabata ayoyi da yawa suna zuwa da cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa aqida ce ta al-sunna cewa imani yana ƙaruwa da aiki mai kyau yana iya ya ragu da aiki wanda yake mummuna nan kaji Allah ce wa ma zadahum illa imani Allah bai ƙara musu komai ba sai dai imani kidan imani yana ƙaruwa yana raguwa akwai wasu daga cikin firaq al-islamiyya wanda suke ganin cewa a imani bai ƙaruwa bai raguwa akwai wanda suke ganin ma daga cikin murji'a suke ganin mutumin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ya fi kowa lalacewa su a ganin su da imani shi da imani na Abu Bakar radiyallahu anhu dai ta kaka haka tunan Allah madaukakin sarki so dai wa yake cewa ya ƙara musu imani fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun kinan walladina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa wadanda suka shiriya Allah yace sai Allah ya ƙara musu shiriya akan shiriyar da suke kanta kinan dai mazhabin ahli sunna cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa anan lokacin da Allah yace wa ni'mal wakil alwakilu dai ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki alwakil yace hasbunallahu wa ni'mal wakil alwakilu min asma'ihi tabaaraka wa ta'ala kenan ana yin addu'a da ire-iren wannan sunaye walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sai jazawna ma kanu ya'malu kun dai ji wannan addu'a ce kariya ce lokacin da mutum zai fada cikin tsoro wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wannan bi dilalati iltizam tana nuna duk wanda ka dogara da shi wanda ba Allah ba a ƙarshe za ku raba kaya da shi ko dai ka bar shi ko ya bar ka wannan yana nuna ruko da asbab da Allah ya ce fa idza azabta fatawakkal ala Allah kinan farko shawara menene mafita yaya za a yi hatta wancan yakin ma kana ga annabi ya dauki shawara ta ɗaya daga cikin sahabban shi shine Salman al-Farisi kuma shawara da ya dauka ya dauki dubara ta yaki ne daga wasu wanda suke kafirai ne da yace nahnu idza fusilna khandaqna mutanen Farisa da ke yin haka to dan haka ba laifi ga mutum ya dauki ababe masu amfani daga wajen kafirai in suna yin wani abu musulmi yana suna da amfani wannan ababe wanda suke yi ya halitta ya dauki ababe wanda suke na kafirai ne wanda suka shafi duniya yayi amfani da shi ga annabi ya dauki tunane irin na kafirai a wancan lokacin kuma a hakan aka samu mafita idan ba san yadda lokaci ya kai ba a? Akwai sauraku? Al-Imam an-Nawawi ya ce fa ammal ahadith amma hadithai kuma na annabi wanda zai kawo maka a wannan babi wannan shine ladabi na bincike duk lokacin da za ka yin bincike to fara da Al-Qur'ani mai girma da dalilai wanda ke ayyada abinda kake son ka faɗa sannan sai ka biyo mashi da hadisi na ma'aiki wa ammal ahadith fal awwal wannan wajen bangaren lugha haka ake yi da yace wa ammal ahadith amma hadithai bai ce al awwal ba kawai shi sai ce fal awwal saboda ni wannan fa zuwa da ita dole ne za ka ga masu rubutu masu bincike sai su ce amma ba'du sai ce inna kaza kawai ya bude magana ba tare da fa wannan ɗaya ne daga cikin kuskure da lugha in ka ga amma tana ɗaukan adatu sharti da fi'li sharti kamar ka ce mahma yakun shi ne ibn malik yake cewa amma kamahma yakum min shay'in wa fa litilwi tilwiha wujuban ulifa kaga amma duk inda ka ganta tana ɗaukar sharti da fi'lu sharti amma kamahma yakum min shay'in wa fa litilwi tilwiha wujuban ulifa jawabu abinda ke bi ke ma jawabi sharti abinda ke bi ke ma fi'lu sharti kenan jawabu sharti dole a hada shi da fa in ka kalli alqur'ani zaka ga fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya fa amma alladhina amanu wa 'amilu salihati fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dhalika huwa al-fawzul mubin فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون هكذا كي تغنيش تكين القرآن إن كذبك كشبا توصيدي أن شاكي قول ذاك جاء الله يتي فأما الذين اسودت وجوههم بأتي فهم akafartum ba sai ce akafartum ba da imaniku to nan akwai wani kaulu wanda aka shafe fayuqalu sai a ce masa akafartum ba da imaniku za ku kafirci bayan imaninku to wannan shine ibnu malik yake cewa wa hadfu dhil fa wa hadfu bil fa qalla fi nathr idha lam yaku qawlan ma'aha qad nubida to kadan ne za a kika wannan fadin in ba an shafe qawlu ba kamar yadda kaji fa amma alladhi naswaddat wujuhuhum akafartu an ibn abbas radiyallahu anhu ma daga abdullah ibn abbas yadda Allah ya tabbata gare su da shi da baban shi kana kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah yace uridat alayya al-umam an bujuru mani inji annabi da al-ummomi an kawo mani su al-umma wadanda suka gabata mutanen annabi Nuh mutanen annabi Ibrahim mutanen annabi Musa mutanen annabi Isa alayhi wassalam dukkan an bujuru mu da al-umma fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat sai naga ga annabi gashi da ƴan tsirarin mutane tare da shi ar-rahat kinan fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt aslan ar-rahat shine daga uku zuwa tara kasa ga goma shine ake cewa rahat wa kana fil madinati tis'atu rahatin yusiduna fil ardi wa la yuslihun daga uku zuwa tara wanda ba su kai goma ba to nan sai annabi ya ce ruhayr larabawa kenan rahab din ma in daga uku ne zuwa tara to da ya ce ruhayr sai ka fara daukar daga uku a ga mutum da mutum biyu uku zuwa hudu tare da shi shi ne ruhayr tasgira ake ce mashi a larabci fu'ayl wa fu'ayl shi ne wazni nashi rajul namiji rojai dan karamin namiji ha fa'al fu'ail wa fu'ail wannan shine fu'ail shine ki wazni na at-tasghira badi gare shi a cikin sarf na daban ruhayyat wasu yan jama'a an kadan wan nabiyyu wa ba'ahu rajul war rajulani sai daga wani annabin yana tare da mutane guda biyu mutum guda ba su kadai suka bi shi wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun sai ga annabi ma ba kowa tare da shi ana cikin haka idh rufi'a li sawadun 'azim fa dhanantu annahum ummati sai daga ga wani baki duhu na mutane wanda yake mai girma sai dai tsammanin al'umma ta ne faqila li hadha musa wa qawmu sai aka ce wannan annabi musa kenan da mutanen shi walakin inzur ila al-ufuq di bisa sanni fanabartu fa idha sawadun 'azim sai ga duhun mutane wanda yake mai girma faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar bima'ana in ya kalli sashi na dama ne sai aka ce ko kalli haguna ka kuma kalli sashi wanda yake gudan fa idha sawadun 'azim fa qila li hadhihi ummatuk kenan da nabiba nan ga duhun mutane da yawa nan ma haka sai aka ce wannan al'ummarka kenan wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wa la hada tare da su kuma akwai 70,000 wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da an yi musu azaba kamun mu wuce saboda ina tsammanin ba za mu samu damar dawowa ga hadithin ba da bayani nan da ya ce nabiyyun wa laysa ma'ahu ahadun nabiyyun wa ma'ahu rajulun wa rajulani ina abinda muka sani mu dalibai cewa annabi wanda aka yi mashi wahyi ba a umarce shi da isar da shi ba da yawa mutane sun karanta wannan amma rasul shine wanda aka ba wahyi aka mai umarni da ya izar to nan ga annabi yana cewa ya ga annabi sai mutum bi ke tare da shi ta ina ya samu su kun bai kira su zuwa ga Allah ba ta ina ya samu su waɗannan lokacin da yace nabiyyu wa ma'ahu ruhayn adadi wanda yake uku hudu kaza ina ya samu su wannan ke nuna maka wannan ta'arifi da ake ma annabi na cewa an mai wahayi amma ba a umarce shi da isar da shi wannan wahayin ba malamai suna ganin ta'arifi ne mai rauni dan Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati wa ma arsalna min qablika min nabi min rasulin wala nabiyyin kinan yanda ake aiko manzo haka ake aiko annabi shi ma to wannan shine mafi rinjaye annabi yace cikin wannan al'umma wanda naka akwai mutum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala adab za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba akwai hadisi wanda ke nuna ƙari akan wannan adadin thumma nahaba sai annabi ya tashi mutum ya zabure tashi ake ce ban nahab fa dakhala manzilahu sai annabi ya shiga masarkin shi fa khaba an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wala adab sai mutane suka rinka kutsawa wajen gano su wane ne waɗannan waɗanda za su shiga aljanna ba tare da iqab ba tare da azaba ba su wane ne su faƙala ba duhun sai wasu daga cikin sahabbai suka ce fala'allahu wallabina sahibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yana yiwuwa waɗannan waɗanda suka abuci annabi to alhali dukkansu kuma sun abuci annabi a suna nufin wanda suka gabaci abota da ma'aiki suka taimaka mashi irinsu abubakar da suwa da suwa wa kana ba'dhum wasu daga cikin sahabbai suka ce fala allahu walladina wulidu fil islam yana yiwuwa waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci ya zamana ko da suka tashi sun tarda uwayensu musulmi ne ba su taɓa zamowa kafirai ba sannan suka koma suka musulunta wannan ke nuna maka fadla na mutum ya tashi ya samu mahaifan shi duk suna musulunci kuma a haife shi a cikin musulunci su kansu sahabbai da suka tashi binciko su wane ne sai suka kalli wannan a haife ka cikin musulunci cewa daraja mu kuma gashi ana ta haihuwa mu cikin musulunci amma ba mu iya gane ke cewa wannan daraja falam yushriku billahi shay'an ba su taɓa haɗa Allah da wani wajen bauta wa zakaru ashiya suka ambata ababe da yawa fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala sai ma'aikin Allah ya fito ga sahabban nan yace mal ladhi tahuduna fihi menene kuke kutsawa cikin magana cikin shi fa akhbaruhu sai suka bashi labari to a wannan lokacin sai annabi yace humul ladina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda ba su yin magani kuma ba su neman a musu kuma ba su canfi wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah maɗaukakin sarki suke dogara yanzu ku kalli ababen da sahabbai suka rinka kamowa an yi magana da wasu za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba shiga aljanna hukunci na mene hukunci ne wanda yake na lahira sa kuma hukunci ne wanda yake na gaibi wanda mu ba mu san shi ba amma ga sahabbai suna tantaunawa wasu su ce yana yiwuwa wani yana yiwuwa su wani yana yiwuwa su wani ne yana yiwuwa su wani ne daga nan zai nuna maka abinda Ibn Hazm ya tafi akai wajen wata mas'ala ta mustalahul hadithi yana bukatar dubawa cewa abinda aka dangana ma annabi shine zai zama hadithul marfu'. In aka ce annabi ya ce kaza, to wannan hadisi ne wanda aka dangana shi da annabi, ana ce mashi al marfu'. Abinda sahabi ya faɗa ana ce mashi al mawquf. In ya zama na Abubakar ya ce kaza, Umar ya ce kaza, Ali ya ce kaza, Uthman ya ce kaza radiyallahu anhu, to wannan ana ce mashi al mawquf. To akwai wani nau'i na hadisi wanda sahabi ne zai gaya, amma wannan abin da ya faɗa ba a iya gano shi sai ta hanyar gaibi, in ba annabi ya faɗa ma ba baka isa ka gano shi. To irin wannan in sahabi ya faɗe shi sai su ce wannan lahu hukmun raf'i, sai su ce mashi marfu'un hukman, ana ba shi hukuncin cewa annabi ne ya faɗe shi. Dan me? Saboda rawin in ya zamo bai karɓowa daga Banu Isra'ila, sannan kuma wannan abin da ya faɗa ba a iya gano shi da hankali, sai su ce to wannan yana nuna annabi ya faɗi wannan abin. Wannan shi ne abin da mafiya yawan malaman mustalahul hadithi suke kanshi, suna ɗauka hadithi al-marfu' hukman, wanda sahabi zai faɗi wani abu wanda ba a iya gano shi da ra'ayi, sai su ce to wannan yana nuna annabi ya faɗi shi. Ibn Hazmin da ya zo ya ce ba wani abu kan wanda ya dangana ma annabi wani abu sai abinda annabin ya faɗa. Abinda nake son mu gano a nan shi ne, yanzu ga sahabbai sun rinka lalabe na suwa ne ne waɗannan wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Da annabi ya zo ya faɗi wanda ya faɗa, ko ɗaya daga cikin sahabbai ba su kamu ko guda ba. To yanzu lokacin da suka rinka faɗa kamin annabi ya faɗa masa, ababe ne kuma na gaibi, shin za mu iya cewa wannan za a iya dangana shi cewa annabi ne ya faɗa? Annabi ba ma yanan suka faɗa. To don haka kar ka zama kana ta'assum da qawa'id na ilimi. Ka'ida za ta iya zamowa ka saba da ita kana jinta, to amma kuma akwai wani abin da aka ce cikin wannan ka'idar kai baka kula ba ko kuma baka sani. Don haka so da yawa karanta littattafai na Ibn Hazm suna da amfani, ta nan kake iya gane abu wanda yake da tabbas da kuma abin da ijtihadi ne aka yi. An gane? Fa kama lokacin da annabi ya ce waɗannan su ne wanda ba su magani, ba su neman a musu magani, to wannan akan tsanani na dogaran Allah, in ya zama an samu mutanen da ba su yi magani ba kuma ba su yi nemi a yi masu ba, to wannan wata daraja ce wadda Allah ke ba mutum ta daban. Amma asali dai shi ne mutum yana iya yin nemi magani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da yin magani a cikin hadithai da yawa. To amma wannan ana yabansu cewa in sun aikata hakan saboda dogaro ga Allah, wala la yarquna, ba su yi irin ruqiyya haka, ruqiyya ba su yi kuma ba su neman a masa, ba su neman wani ya masa, wala yatatayyaruna, ba su canfi. At-tatayyur shi ne Larabawa sun saba da in ka fito ka ga tsuntsu ko ya tashi, ko in dai tashi in yayi gabas yana da ma'ana ta daban, ko in yayi yamma yana da ma'ana ta daban, shi da suke ce at-tabayyur, canfi kenan, ba su canfa ababe. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ga Allah madaukakin sarki suke dogara. Wannan dukkan su darussa ne wanda ya kamata a ce mun dauke su. To amma kaga yanda lokacin ya zo, dan haka da kuka ga na tsaya da farko din nan na san biye zan tsaya. Wannan hadisi ne wanda ana iya mai zama guda, wanda in ma aka ce za a iya kwanaki ana yin shi. Yanzu ruqiyya ya kamata da muka ce wala yastarqun wala kaza wa kaza, mu yi bayani akan ruqiyya ya ake yin ta. Sannan kuma rishin ba su yin wannan din kaka yake, ba su yi ko kuma ba su neman a masu kaka yake shi ma, duka ba mu samu lokaci na wannan ba. Fa kama ukasha, sai ukasha ya miki ibn Mihsan, nan mene ne rubuce gare ku? Ukashatu ibn محصن بالضم أما ما لم يدرس بالضم إيش محصن سقيش بمحصن محصن نربوط محصن يكي ربوطا wannan shine fa'idar karanta menene malamai suka yi dabt din kalima da shi dan saboda tabba'a ana iya samun khata madba'i shi wannan okasha suka ce ana cewa okasha ana cewa okasha suka ce ayi shi bi tashdid okasha afsa ya hizabu wa fasih a wajen bangaren larabci fa qala okasha ud'u Allah an yaj'alni minhum ya ma'aikin Allah imama ayman addu'a Allah ya sanya ni cikin su fa qala anta minhum sai annabi yace kai kana cikin su wannan yana iya daukan addu'a Allah ya sanya ka cikin su ko kuma yana daukan annabi ya riga ya san ukasha yana da wannan tabi'a din sai annabi ya bada labarin cewa ai kai kana cikin su dama ثم قام رجل آخر في ورمت يميكي كما فقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا النبي كي الدعاء الله يسنياني نيما تكلس فقال سببك بها أكاشا في النبي يتي أكاشا يا رقاتا فدنتي وامشي الدعاء الله يسنياني تكلس متفق عليه وانا حديثي لوانا الإمام البخاري يا رويتوشي دا مسلم kunde ga yanda za ba mu samun daman ba hadithin haƙƙi shi na wajen bangaren hukunci hukunci kana ga sabbaka ka biha ukasha kadai shi ma ababan da za a iya fiddawa suna da yawa anan kaga ya ce annabi ya mashi addu'a annabi ya yi mashi addu'a din wani ya ƙara tashi saboda kyaukyawan ɗabi'u na annabi bai fuskantar mutum da abin da bai so yana iya da ya ce mashi kai kai imaninka ba cikakke bane ko kuma kai din nan kai sai ka ba mutane muni ko kuma wani abin da ya kama da haka amma annabi sai ya ce a wane ya riga ka ko da ma dai akwai wani abin da ya hana shi a mashi addu'a ko kuma abin da ya hana ya shiga cikin su annabi dai ya ce kawai wane ya riga ka kenan mutum guda muke so kuma wane ya riga ka wannan yana daga cikin hikima ta annabi wajen mu'amala da sahabban shi da kuma cewa bai fada ma mutum abin da bai da kyau annabi duk wani abu wanda mutum zai ji haushi bai fada mashi shi amma yanzu sai ka samu waɗansu mutane shi dabi'ar shi kurum in ya ji alkhairi za ka ga ya rufe kunnuwan shi kuma in zai fada maka magana ba dai ya fada maka magana wadda za ka ji daɗin ta ba a'a duk abin da zai tada hankalinka labari na mugun abu abin da ba zai maka daɗi ba shi zai zo ya faɗa maka to annabi ba haka yake ba wannan yana daga cikin ababe wanda suke saba ma sunna ne yanzu za ka ga malamai fa wanda ake cewa malamai ana watsa karatuttuka nasu amma zai zo ya zanna ya yi mintuttuka masu yawa yana zagin wani kuma ga gimu ga dukkan alama ta sunna tare da shi kuma yana ganin kamar abin nan da yake daidai daga cikin sunna la annabi bai zannawa yana zagin wani kai bai fada ma wani abin da ma zai mai zagi yanzu kana ga da wannan yazo yace a mai roƙon Allah ya zama cikin su annabi yace wani ya riga ka shikenan ko bai fada mashi me yasa ba bai fada mashi wani abu ba wanda zai zama ya fata mashi da rai wannan yana nuna waɗanda suke al-mubashsharuna bil janna suna da yawa yanzu ga wannan ya ce a sanya shi ciki in aka sanya su za su shiga cikin aljanna ba tare da hisabi ba da iqab me kenan kenan wannan al-mubashsharuna bil janna da ake cewa guda goma al-ashara la sun fi goma malamanmu sun yi rubutu sun kai su wajen 30 da wani abu da haka suna da yawa ukasha yana ɗaya daga cikin wanda suke mubasharu da biljanna ina ganin ana ta ishara dai a nan ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama da taƙi na sauƙi Allah dinakum وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.